بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wannan darasin mu na nawa kenan, na kirga ta rushe saboda dogon fashi, dogon hutu kai ba dogon fashi ba. 28 darasi na 28 gaskiya muna tsawaitawa, kamata a ce yanzu darasi na 13 ne ko 14, a yanda na ga waɗansu malamai sun yi sharhin littafin, kamata a ce wannan darasi na 13 ne ko na 14. To almuhim, insha Allah za mu ci gaba, za mu yi ƙoƙari ya zamanto abinda ya saura a cikin littafin nan, musamman in muka zo wajen abinda ya danganci al-jarh wa ta'dil, za mu yi shi cikin gaggawa insha Allah, saboda mun gama wannan littafin so nake mu sanya dawabitul jarh wa ta'dil, wanda za mu yi karatun sa bit tafsil. Saboda haka al-jarh wa ta'dil dake cikin wannan littafin a cikin gaggawa za mu wuce shi. Haka nan ma sauran darussan, Allah ya yarda, yanzu dai karatun zai dan zamanto a dan gurguje kadan, dan mu samu a kammala wannan littafi mai albarka. Allah ya sanya mana amfani a cikin sa. Ana muka tsaya al-asbabul hamilatu ala al-wada. Yau 19 ga watan Muharram, mu al-safin mu kenan, amma al-safin yanda kuka yi Ashura yau 20. Na'am. Wanda ya dace da nawa kenan? 7. 7 ga watan 2. To. قال الإمام الحافظ رحمه الله: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. والحامل أبن ديك سنيا، الحامل هو الباعث، هو السبب. ما حملك أن تصنع هذا؟ ميسا كي أبو كذا واتو معنى الحامل أي السبب كو الباعث أبن دي سنيا يا أبن دي سنيا الواضع يكي ين الوضع مي كيرك روما النبي صلى الله عليه وسلم كريا رواية أبن دي سنيا شكي وانا ممونا الآدى منين يسا ميسا شي يكي يرون وانا جرأة أكان الله حري جي كريا قا النبي صلى الله عليه وسلم bayan ga wa'id da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bayan kuma ga abin da muka gani na halin sahabbai, sukan zauna lokaci mai tsawo ba su ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, tsoron kada su kuskure, kuskuren ya zamanto wannan wa'id din ya same su, wannan ban tsoro, wannan narkon azaban ya same su. Amma sai gashi aka samu wadansu mutane da karfin hali, su da gangan ma suke kirkiro ƙaryar. To me yasa aka samu al-wad'u fil hadith? To na farko al-hafiz yace imma adamu ad-din, ko dai rashin addini. In aka ce mutum ba shi da addini kuwa ba shi da wani wazi', ba shi da abinda zai hana shi abinda ya ga dama, komai sai yayi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, wanda bashi da addini shine wanda ya dauki ubangijinsa shine san ransa, to kaga komai zai iya yi. To shin an samu wadanda yake wannan sababin ya sanya su suka yi wad'u fil hadith? Al-Hafiz yace kware an samu ga su sune az-zanadiqa. Az-zanadiqa jam'u zindiq. Az-zindiq asali kalma ce farisiya, da wanda abinda ya yi istiqrari cikin ma'anarsa shine alladhina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr, masu bayyana musulunci amma a cikin zuciyarsu sun boye kafirci. An ce daga zindin ne, kalma ce farisiya, ma'anarta a lugal farisiya zindin ai dinul mar'a, addinin mace. Wannan saboda rashin mace ba ta da kima a wajen ƴan Farisa, saboda haka suna gani addinin ta da rashin addini duk ɗaya ne. Saboda haka sai aka kira Zindig Zindig, saboda yana da addinin ko bashi da addini duk ɗaya ne. Waɗansu kuma suka ce ma'anar az-Zindiq ishtiqaqin ta daga az-Zand a lugal Farisiya, ma'anarta at-ta'wil, tawili. Wato to me alakarsa da ma'anar zindiki a cikin shari'a? Shine wato zindiki yana yin tawilin alqur'ani da sunna sabanin abin da suke akai. Masu fassara alqur'ani da sunna domin su dauke mutane daga alqur'ani da sunna din. Ala ayyat halin, abinda dai malaman shari'a suka tabbata akai wajen ma'anar zindik shine wanda yake bayyana kafirci, wanda yake bayyana musulunci ya boye kafirci a cikin zuciyarsa. To azana, waɗannan zanadiqa su ne wato waɗanda suke munafikai kenan, wanda suka ce sun musulunta amma a gaskiya ba su musulunta ba. To su ne farkon waɗanda sun yi wada'ul hadith domin na farko don su ɓata addini. Su ɓata addini ya zamanto addinin ba shi ake yi ba, tunda su ba addinin suke so ba, a canza wa mutane addininsu. Na biyu, a ɗauke mutane daga addinin musulunci din, a faɗa abin da yake zai dau, wanda duk ya ji shi aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai raina magana, ce ta yaya za a yi a ce annabin gaskiya shine zai faɗi wannan magana? In ku har kaga ya faɗi wannan magana kenan, ya zama to ba annabin gaskiya ba. To raka sababin dalili abin nan guda biyu suka ɗauka, manufar su guda biyu ce wajen wannan. In ma dai su canza addinin, a ba mutane a halatta musu haram, a haramta musu halal. Kamar yadda waninsu yake cewa hadis, na kirkiro muku hadisai wajen 4000, na halatta muku halal, na haram, na halatta muku haram, na haramta muku halal, na sa ku kun yi azumi ranar da ba ranar azuminku ba, na sa ku kun karya azumi a ranar azuminku. Wato ya kawo hukun, ya kawo abubuwa na hukunce da za su bata azumi bayan kuma azumi sahihi ne, da kuma za su saka kai azumi bayan kuma a lokacin da za ka yi azumin ba sahihi ba. Wannan shi yana daga cikin, ko kuma domin su faɗa abin da yake hankali kansa ba zai ɗauke shi ba, domin su kori mutane daga addinin musulunci. Kamar yadda suka ruwaito wani hadith, yana nan a cikin Al-Mawdu'at na Ibn al-Jawzi, ga wani ya tambaye, aka ci aka ruwaito daga Abu Huraira cewa wani mutum ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, mimma rabbuna, mimma rabbuna, ubangijinmu daga meye, daga meye shi? Sai ya ce masa, sai ya ce mimma in marur, la min ardin wala min, la min ardin wala min, la min al-ardi wala min as-sama, khalaqa al-khayl fa ajraha fa araqat فخلق نفسه من عرقها. Wato daga wani ruwa ne mai wucewa, ba na sama ba, ba na ƙasa ba, ba a sama yake ba, ba daga sama ba, ba daga ƙasa ba. Ya halicci dawaki al-khayl, sai sa su suka yi sukuwa, da suka yi sukuwa sai suka yi gumi, sai ya halicci kansa daga gumin wannan dawakin. Kaga wannan tanaqud ne. Ta yaya zai halitta abin nan a dawakin, sannan kuma ya halitta kansa daga gumin dawakin? To irin wannan don su nuna cewa kun gani malaman hadisi, ga irin hadisan da suke ruwaito muku, wannan ne zaku ce zaku dogara da su akan cewa wai sun zo muku da abin da zaku bar hankalinku ku zo ku bi shi, sai su kori mutane daga addini. To irin waɗannan hadisai da zanadiqa suka ruwaito suna nan, amma kamar yadda malaman hadisi suka yi kokari sun tattara su sun tace su, kuma daga cikin shugaban, daga cikin sarakunan musulunci, kamar yadda nake kawo muku kissan Khalid ibn Abdullah al-Qasri na Khurasan, ya sunnata kyakkyawar sunna dangane da irin waɗannan masu yaki da addini, waɗannan zindiƙai, kan maganinsu kan sakali. Ranar Idi ya sara wuyan Ja'ad ibn Dirham, wanda yake inkarin sifofin Allah da sunayensa, saboda haka ya sunnata wannan sunna ga sarakunan musulunci masu adalci cewa duk wanda ya tashi yake so ya bata addini maganin sa a kashe shi a lokacin al-mahdi an taba kama wani zindiki za a kashe shi saboda ya kirkiro hadisan ƙarya sai ya ce yo umma kuma kashe ni ai ba wani abu hadisai nawa ne ga sunan suna tayawo a harsunan mutane na ƙarya na yi su sai ya ce a abin nan shine yake masa maganar sa mashhura yace aina laka ya abdullah min jahabida abi ishaq al-fazari wa abdullah ibn al-mubarak yunakhilunaha nakhla yace ina baka da labarin gagaruman bijiman malamai abu ishaq al-fazari da abdullah ibn al-mubarak ko wannan su daga cikin tabaqan malaman Imam Ahmad ibn Hanbal cikin almajiran Sufyan al-Thawri yake cewa baka da labarin su zasu tankade da rairaya su tace ƙaryar a su tace gaskiyar su watsar da ƙaryar kuma abin da ya faru kenan domin dai waɗannan hadisai ba su bata addinin musulunci ba bal sai dai suka bayyana zindiƙancin zindiƙai domin malaman hadisi sun tattare sun tace malamai masu riwayar sun tace wato mutanen da suka da aka san su da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sau ɗaya mutumin ya taba ƙarya ko bisa kuskure ne sun rubuta shi na ambata muku littafi da ya tara sunayen masu alwad'u fil hadith wa zai tuna sunan sa aina in kana so ka san alwadda'un aina zaka same su wannan littafi zaka nema na'am aramma الموضوعات الكبرى احاديث اني ايه الروات ina son daga cikin kutubur rijal wanda zasu bayyana su ce wani su ce wannan me wannan wadda hada wannan kazzab yada'u alhadith yarwi almaqlubat an alathbat na'am ad-du'afa walmatrukun na ibn aljawzi yana daga cikin masadir din na'am ميزان الاعتدال احسن يا daga cikin masadir din littafin da aka kebance dan wadda'un sibt ibn al-ajami ya rubuta littafin sa al-kashf al-hasif fi man rumiya bi wad' al-hadith al-kashf al-hasif fi man rumiya bi wad' bil wad' fi al-hadith aw bi wad' al-hadith sibt ibn al-ajami daga cikin tabaqan al-majran ibn hajar al-asqalani ya shi ya tara wannan yabi bi mizan al-i'tidal da al-mawdu'at da al-majruhun na ibn Hibban da kuma al-jarh wa at-ta'dil na ibn Abi Hatim yabtar da sunayen duk wanda aka tuhumce su da yin ƙarya sawa'un saboda zandaka kuma ba da saboda zandaka din ba saboda ka kaga hadisan su maqsudin zanadiqa bayan sun yi wad'ul hadith kuma su sanya wa mutane shakka a cikin hadisai sahihai da aka zo aka kama su sai suka ce kunga idan abin nan mun hadisan suna nan da yawa mun baza su so da ka ta hadisi sahihi din ma in baka sani ba sai ka ce a wata kila fona yana daga cikin na ƙarya to amma shine malaman hadisi suka yi maganin wannan ƙaryar da kuma abin nan a umara na musulunci suka ce akwai malamai da zasu tace ƙarya da zasu tace gaskiya daga ƙarya to ɗaya daga cikin asbab din da yasa kenan akai alwad'u fil hadith az-zandaqa zanadiqa sune wanda suke nufin su yaki addinin musulunci domin addinin musulunci tunda ya taso sun san cewa addinin musulunci ba za a yi rinjaye akan sa a fagen fama ba ya rusa daular Farisa ya rusa daular Rum a Syria ya rusa daular Qibtawa a Misra sai kuma da yaduwa yake yi sun san a fagen fama ba za a rusa addinin musulunci ba yaya za a gama da musulmi shine a canza musu addinin nasu a yake su ta ciki a yi musu zagon kasa to a ɗaya daga cikin hanyoyin zagon ƙasa shine ta hanyar kikiro hadisan ƙarya wanda zanadiqa suka yi aw ghalabatil jahl ko kuma wato jahilci me yawa rinja jahilci ya zamanto yafi ilimin mutum abinda ya sani abinda bai sani ba shine yafi abinda ya sani yawa wato jahilci yakan sanya mutum yaje ya kikiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka ba'dil muta'abbidin kamar waɗansu masu son ibada masu yawan bauta saboda jahilci da rashin sanin sunna sai su rinka yin alwabu taya suke wadul hadith almutaabbidun fuska biyu fuska ta farko ta neman lada suna ganin su cotatawa suke dan neman lada sai su kirkiro mu annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kamar yanda aka ruwaito a wannan Nuh ibn Abi Maryam wani shahararren wadda'ani wanda ya shi ake tuhuma da cewa ya kirkiro wannan nushar fada'ilul qur'an da ake ruwaitowa daga Ali ibn Abi Talib man qara'a surata kaza falahu kaza man qara'a tun daga baqara hannasi ko wace sura akwai ladanta nusha ce makaryaciya ta ƙarya ce da aka tambaye shi me yasa kai wannan sai yace ai yaga mutane sun dauke abin nan sun kauda kai daga alqur'ani saboda haka sai ya rubuta musu wannan domin ya zaman tokan cewa sun dawo ga alqur'ani haka dalika wani akwai ma hadithin Ubay ibn Ka'ab shi ma ibn Juziya kawo shi a cikin mawdu'at shi ma na fada'ilul qur'an ne wannan daya daga cikin almajiran Sufyan al-Thawri Mu'ammal ibn Isma'il da yaji hadithin sai ya tambayi wanda ya ga masa ina kaji wannan hadisin yace wani malami ne a Madain yace yana nan da rijiya ka same shi yaje Madain yace masa ina kaji wannan hadisin yace wanda ya ga min yana gari kaza wasif ya tafi can yace ina kaji wannan hadisin yace wanda ya ga min yana Basra ka gangara ya gangara Basra yace a ai ka koma can sama Abadan kaje zaka samu wanda ya ga mu da yaji can sai aka nuna masa wani gida sai yaje ya ga almutasawwifa sufai masu sanya asu tun a wancan lokacin akwai masu abinda masu sufanci ya gansu da wani shehi a gaban su ya ce musu ku karanta kaza sai su karanta kaza ku karanta kaza sai aka tambaye shi hadisin fada'ilul qur'an sai ya ce abinnan a wannan hadisi mun ga mutane sun raja'a akan littafin Abu Hanifa da Maghazi na Ibn Ishaq sun ba alqur'ani saboda haka sai muka kawo musu wannan hadisin wannan ya sanya su su dawo ga alqur'ani ya kace to ai wannan ƙarya kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ga musu wannan hujja sai su ce nahnu la nukadhibu alaihi la nakdhibu alaihi inma nakdhibu lahu la nakdhibu alaihi inma nakdhibu lahu ai ba wai ƙarya muke yi akan ba wai mummunan ƙarya muke yi akan sa ba a mu ƙaryar da muke yi domin taimakon sa ce suka ce ai abinda ake nufi da man kazaba alayya muta'ammidan abinda ake nufi ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sahir ko majnun shine kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko kuma kai ƙarya dan ka bata addinin sa amma dan kai ƙarya dan ka gyara addinin sa wannan ba ƙarya kai wannan babu laifi a cikin wannan su fahimta su kenan wannan hadisin kaga wannan jahilci ne shine ghalabatul jahal to irin hadisan da suka zo a cikin fada'ilul qur'an da kuma irin fada'ilus salawat duk suna daga cikin wannan ina kyauta zaton kunji abin nan cikin azumi din nan wani da yazo cikin karatun gidan radio yazo ya kawo littafin nan na sallolin da ake cikin dararen Ramadan yau sallah raka'a kaza wanda ya karanta kaza yana da kaza aka ce masa yace kakka sawaru kuma wani ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarya ana ce maka annabi ya ce ka yadda kawai karka wani karka yadda ma wani ya ga maka wai ƙarya ne ana ga maka annabi ya ce ka yadda dan an ce a cikin wata wadan sallolin hadda wanda yayi ta zai samu ladan annabi 70 to ba ma kai wannan ba akwai sallah da ake akwai salloli da ake akwai sallar ranaku sallolin ranaku duk suna cikin kitabul mawdu'at akwai sallar ranar asabar ko abu mamaki na sallar ranar asabar wai sai aka ce sallar raka'a hudu ce a karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun kafa hudu da qul huwallahu ahad kafa hudu an gama a karanta ayatul kursi wai ladan da za a ba mutum iya adadin yahudawa ba yahude namiji da ba yahude na mace iya adadin su to Allah zai baka lada kuma iya adadin yahudawa Allah zai abin nan zai gina maka gidaje a cikin aljanna iya adadin kowane yahudu to me ka gani wato da gani ma kaga makiyin Allah ya hada asabar da yahudu me ya amfanin a ce maka za a baka lada adadin yahudawa adadin ba yahude namiji da ba yahude mace me ya amfanin a ce za a baka lada irin wannan to duk irin waɗannan hadisai din suna nan waɗanda suke masu son ibada su ne suka kirkiro su domin su ana su tunanin su gwaitar da mutane wajen bautar Allah amma ba san cewa ba a bauta ma Allah ba sai da abin da Allah ya so kuma wannan ba daidai bane a ce nahnu la nakdhibu alayhi inma nakdhibu lahu wannan duk wanda kirkira ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wanda ya faɗa abin da bai faɗa ba lugatan ya tabbata cewa yayi masa ƙarya ya faɗa abin da bai ce ba koda yana nufin maslaha ne kuma maslaha a antum a'lamu amilla kai ne ka san yadda za a bauta ma Allah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba fuska ta farko kenan fuska ta biyu da masu ibada suke yin wad'u abin nan galabatul jahal wannan kun ga galabatul jahal ne na masu ibada ko jahilcin su da sanin matsayin sunna yasa suka kirkira ƙarya na biyu jahilcin da yasa abin da suka kirkira ƙarya ta fuskar yawan jahilcin nasu da yawan ibadar tasu shine sun kasa kiyaye su basu haddace sunna ba shi yasa aka rawaito da yawa daga cikin malaman hadisi suke cewa bamu taba ganin salihan mutane suna ƙarya ba fiye da yanda suke wajen riwayar hadisi saboda sun shagaltu da yawan ibada ba sa komawa su karanta zafan su na ilimi su karanta riwayoyin su su inganta riwayar su su kiyaye ta su dabdinta domin in sun rawaito kar su yi kuskure sai in sun tashi riwayar hadisi sai su faɗa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba to kaga in suka faɗi wannan sun yi alwad'u fil hadith amma ba amdan ba khata'an hadisin su mawdu' ne hadisin su mawdu' ne tunda za ka kan cewa sun iya kawo za su kawo hadisi wanda yake mukhalifun lil uqul wata kila malai ba za su tashi mawdu' ba su kira shi munkar amma sanin ma'anar munkar din ai khata wato kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi a haka ba to wannan kun ga jahilcin masu bauta ta fuska biyu sanya su suka rinka kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya na uku aw fardul asabiyya ka ba'd al muqallidin ko tsananin asabiyya asabiyanci al asabiyya shine al hamiyya wato abin nan a ya zamanto kan cewar kishi kai kishin wani saboda cewa kun hada jinsi da shi ko kun hada launi da shi ko kun hada ra'ayi da shi ko kun hada wani abu dai wanda yake ya hada ku kuka zamanto daya ya zamanto zaka kare shi dan saboda wannan zaka za kuma kai fada da wanda ya fada da shi to wannan ba'dul al-muqallidin masu taqlidi at-taqlid shine kabin maganar mutum ba tare da ka san dalilin sa ba ya taqlidi ya sanya su sun kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wadan suna ce ma wannan al-madahib abin nan a ikhtilaful madahib sawa'un ababun aqida kamar yanda masu yin tsananin asabiya ga sayyidina ali suka yi ɗan shi'a sune farkon ma wanda suka fara kirkiro hadisan ƙarya sun kirkiro hadisan ƙarya ta fuska da yawa na farko su nuna falalar ali tunda madhabar shi'a an gina ta ne akan cewa afdalun nasi ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam ali sannan nabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga ali ya zamanto shine khalifa sannan kuma bayan ali khalifanci na al'umma zai zamanto a hannun ƴaƴansa har duniya ta tashi to dukkan waɗannan daga cikin usul din nasu suna in suka duba ba su samu dalili daga cikin alqur'ani was sunnah sahiha ba to sai su kirkiro hadisi kamar yanda aka ruwaito daga dayawa daga waɗansu daga cikin malaman hadis irin su Abdullahi ibn Lahi'a duk da yake mutakallam fihi amma malamin hadis ne babba yake cewa ya taɓa haɗuwa da wani ɗan bid'a yake ce masa inna hadha din yake ce masa inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum fa inna kunna idha hawaina amran sayyarnahu haditha yake cewa ku lura fa wannan ilimin da kuke gani addini ne dan halka ku kula da wanda za ku dauki addinin ilimi daga wajensa domin wanda daga cikin yan bid'a domin yana cewa mu yan bid'a yake cewa su yan bid'a sun kasance idan ya zamanto ra'ayin su ya tafi akan wani abu sai su mayar da wannan abun hadisi akwai misalai da dama kamar ɗan murji abin ɗan kadariya suke cewa ranar alkiyama Allah zai zo ya ce duk wanda bai zargi Allah da zunubinsa ba, bai ce Allah ne ya sanya shi ya zunubi ba, to ya shiga aljanna. Me suke nufi man lam yadhumma Allah bi dhanbihi falyadkhul aljanna liyadkhul aljanna kullu man lam yadhumma Allah laha bi dhanbihi. Wato wanda bai yadda, wanda yace abin nan, wanda bai yadda da khalq afalil ibad ba, bai yadda cewa Allah yana cewa, wanda duk wanda bai yadda cewa Allah yana halittar ayyuka ba, waye wanda bai yadda da cewa Allah yana halittar ayyukan bayi ba, waye bai yadda da wannan ba? Wallahu khalaqakum wama ta'malun, ko afalul ibad makhluqatun lillah, suwaye bai yadda da wannan ba? Al-Qadariya da Mu'tazila da Shi'a duk dai akan manhajin Qadariya suke. To wannan hadisi ne mawdu, ɗan murji'a su ma su kirkiro nasu, kowa sai ga abin nan, ba waɗanda daga cikin ahlul ahwa wanda ba su kirkiro, ba sa kirkiro hadisan da za su tabbatar da mazhabar su, kuma su rushe mazhabar wanda yake ba akan ra'ayin su ba. Kamar yanda ƴan Shi'a suka kirkiro hadisai na aibata sahabbai, suka kirkiri cewa Sayyidina Umar ya danna Fatima da kofa har ya sanya ta taibari, ya dauko igiya ya daura ma Sayyidina Ali ya jashi yana jansa, Fatima na binsa tana kuka da Hassan da Husaini suna kuka dan Allah ka rufa masa asiri ka kyale shi, shi kuma yana jansa da un. Duk wannan duk suka kirkiri, duk irin wannan tatsuniyoyin sun kirkiro su. To ai ka san da yake toshewar basira haka, kamar yanda ƴan wanda kawai daga cikin ƴan bid'a ba a san su da kirkiro hadisan ƙarya ba, al-khawarijawa, domin al-khawarij su aslan ba su zama da sunnar ba, su aslan ba su zama da sunnar ba, su qur'ani kawai, don haka ba sa buƙatar ce za su kafa hujja daga sunna. Kuma su suna ganin ƙarya kafirci ne, ƙarya wanda ya ƙarya zai dawama a cikin wuta, duk wanda ya kabira daga cikin kaba'ir zai dawama a cikin wuta, don haka ba su halatta ma kansu yin ƙarya ba. Shi yasa aka ruwaito da yawa daga cikin malaman hadisai kamar irin Abu Dawud da yake cewa laysa fi ahli al-ahwa as-sahhu hadithan min al-khawarij, haka ma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin Minhajus Sunna yake cewa wal khawarij wa in kanu sharran minkum, yake ce marafiza wa in kanu sharran minkum illa annahum kanu asdaqa lahjatan fil hadith, duk da yake sun fiku lalacewa, sun fiku baci, yake ce ma Shi'a, domin su khawarija annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiya, yace amma su sun fiku gaskiya wajen riwayar hadith, ba sa ƙarya. Shi yasa ba za, in ka duba cikin littafan kutubu abin nan a kutubul majruhin min ar-ruwat da wanda suke riwayar da irin su mizanul i'tidal, ba za ka ga ana, ba za ka ga a cikin wadda'un ana samun daga cikin khawarijawa ba, sai dai cikin Shi'a da sauran ƴan ahlul ahwa. Wa haka zalika, kamar wannan asabiyar, akwai asabiyar madahibul fiqhiyya, kamar yanda wani ya ruwaito cewa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifa huwa siraju ummati, za a samu wani mutum a cikin al'ummata ana ce masa Abu Hanifa, shine fitilar al'ummata. Kuma sai suka ruwaito bil aks min dalik, sai yakunu fi ummati rajulun huwa adarru alai ala ummati min Iblis ismuhu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, za a samu wani mutum sunansa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ya fi cuta ga al'ummata bisa ya fi Iblis cutarwa ga al'ummata. To duk wannan asabiya ce take sanyawa ake yi dan kawai, wato idan ka zo kana dan saboda ka turmuza hancin abokin hamayyarka wanda bai zada ra'ayinka ba, sai ka kawo masa, sai waɗannan marasa addini sai su kirkiro hadisan ƙarya. Haka wannan asabiyar, kamar yadda ta kasance a cikin mazahibul fiqhiyya, ta kasance ma a cikin abin nan, a cikin shu'ub, cikin shu'ub wal qaba'il, kabilanci kamar yadda suke cewa inna allaha idza radiya anzala alwahya bil farisiya wa idza ghadiba anzala alwahya bil arabiya in Allah ya yarda sai ya saukar da wahayi da farisanci in kuma Allah ya fushi sai ya saukar da wahayi da arabiya kuma suka ce abin nan yaran ahlul janna arabiya ce wadansu kuma suka rawaito wannan yaran yan wuta kuwa farisanci abin nan farisiya suka ce bakin mutum kuma abin nan ar-rajul al-aswad li batnihi wa li farjihi wai tunce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana rayuwa ne kawai dan cikin sa dan farjin sa ah shi wannan ba shine a gaban sa ba shi ba abin da ya sani a wata riwayar ma aka ce abin nan la khaira fil habasha al-habashi idha ja'a saraqa wa idha shabi'a zana babu wani alkhairi a cikin bakin fata in yayi yunwa barawo ne in yaji yunwa in yunwa ta ishe shi barawo ne in yaci ya koshi mazinaci to yanzu ka ce annabi yanzu ina wannan da yake cewa daga an ce maka annabi ya faɗa abu kawai kai gum yanzu sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka saboda haka kaga kai ai bakin fata ne baka da wani alkhairi kenan mal'uni ne kai kuma a ce wai annabi ne ya faɗa kuma an ce karka tambaya karka ce me yasa an ce annabi ya faɗa kawai ka yarda shi ma ya cikin littafi yake har isnadi ma za a kawo maka aw itiba'i hawa ba'd ar-ru'asa daga cikin sababi na hudu shine bin san ran waɗansu shugabanni in kamar wanda suke neman samun kusanci wajen sarakuna kamar yanda aka ruwaito Ghiyath ibn Ibrahim yayi da yaje wajen Al-Mahdi ya ganshi da tattabara yana wasa da ita sai ya kawo isnadin Abi Huraira na sabaq la sabaqa illa fi huffin aw ha aw hafirin aw nasl sai ya kara aw janah ba a yin wato abin nan tsere sai da abin da yake yana da kofato ko yana da hufi shine raƙumi kenan ko kuma kibiya ko kuma yana da fuka-fiki wannan ƙarin fuka-fiki din ƙarin sa ne tunda a hadisin kamar yanda yake a cikin sunna as-sahiha a cikin kutubus sunna shine la sabqa illa fi huffin aw hafir illa fi huffin aw hafir aw nasl haka yake abubuwan nan guda uku to shi sai ya ƙara jana dan ya ga Al-Mahdi yana wato dan yace masa ai wannan ma wasan da kake shi ma sunna ta zo da shi kun san dai irin dai kun san irin wannan malaman muna da su anan duk da yake dai yanzu basu kai bacin su kirkiro sunna din ba ko kuma dabara saboda ba su da isnadi ne da su da isnadi wata kila da sun yi sai su dan a basu me dan a basu yan kwabbai to wannan ya yi daga cikin sabubba awil igrab li qasd al ishtihar ko kuma dan yayi igrab dan ya kawo wani abu bako wanda ba a san shi ba li qasd al ishtihar dan ya samu shuhura hadisi ne an san shi da riwayar Abdullah ibn Dinar an ibn Umar sai ya kawo shi da wani isnadi an Aisha radiyallahu anha kullu wahid fi dunya haka yake fada Abdullah ibn Dinar an ibn Umar amma shi sai yazo ya kawo isnadi Urwa ibn Zubair an Aisha ai ina ka samu wannan ai wannan sai masu abin nan sai masu dogon rihla masu gabas da yamma kudu da arewa dan neman ilimi sai ya kawo isnadi garibi kuma kai yayi rakkaba shi yayi kirkiro shi yayi wannan shi ma kaga dai abin nan zai iya zamantowa cewa matnin sahihi ne amma sai ya kawo masa isnadi wanda yake ba nasa ba shi ma wannan yana daga cikin alwadu wajen malaman hadisi duk da yake bai kai kamar lalacewarsa bai kai kamar wanda ya kirkiro matani ya dingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ƙaryarsa a cikin isnadi ne wannan akhaf amruhu akhaf wa kullu dhalika haramun bi ijma'i man yu'taddu bihi dukkan wannan ayyukan dukkan nau'in wannan sawa'un kai ne dan qillatuddin ko dan ibada ko dan asabiya ko ma dan wani dalili ne haram la yajuz bi ijma'i man yu'taddu bihi da ijma'in duk wanda ake itidadi da shi ake kirga shi a cikin malamai wanda in za yi ijma'i ba ijma'i sai da su wato bi ma'ana za ka iya samun wanda ya saba amma wanda ya saba la yu'taddu bihi ba ruwan mu da shi bai kai cikin wanda yake za a ce ma ana neman ra'ayinsa ba dan a ce an yi ijma'i yanzu zai ijma'i yan sai a ce sai an ji ra'ayin malaman shi'a in zai ijma'i ba ta ba samun ijma'i ba kenan ijma'u man yu'taddu bihi ko kuma a cikin matsalar ta yi ya zama to wani malami ya saba amma sabaninsa la yu'taddu bihi dan ya yi karo da nafsi malami zai zama to wanda ake i'tidadi da shi wannan dan istidrad ne kan dangane da batun ijma malami zai iya zama to wanda ake i'tidadi da shi an yadda da shi malami ne amma sabaninsa ba za a durar da shi ba saboda sabanin idan sabanin ya zama to ya saba ya tabbata cewa kuskure ne wannan malamin ne yanzu kamar sabanin Ibn Abbas wajen nikahul muta'a Ibn Abbas hayyar su yana kan nikahul muta'a cewa halal ne yu'taddu ana itidadi da wannan sabanin hikayen ijma'i ake domin ya tabbata cewa Ibn Abbas ya saba ingantacciyar sunna ko inkarin ko inkarinsa gariban nasi'a inkarinsa abina halatawa sa gariban fadl yace shi ribar da aka haramta kawai ribar nasa ce kawai amma ribar fadl halal ana kula da cewa wannan ai kaga ma matsalar ma babu ijma'i ba wanda zai fada maka haka cewa ribar fadl matsala ce khilafiya ba khilafiya bace saboda ba ko yaushe ne malami ko ya kai matsayin da za a kula da shi za kuma a kula da sabanin da yayi ba in sabanin sa ya tabbata yayi karo da nafsi wannan kaulin wujuduhu wa adamuhu sawa ba zai suka akan ijma'in sauran malamai ba illa anna ba'd al-karamiyya wa ba'd al-mutasawwifa nuqila anhum ibahatu al-wad'i fi at-targhib wa at-tarhib to ga su wanda suka saba hal yu'taddu bihim sai ce sai dai waɗansu al-karramiyya firqa ce daga cikin murji'a mabiya Muhammad ibn Karram dai daga cikin asalin maganar su shine cewa al-iman huwa al-qawl faqat min duni al-ma'rifa in kawai kace la ilaha illallah koda a cikin zuciyarka baka san me take nufi ba baka yadda ma da la ilaha illallah din ba kai musulmi ne kamil al-iman da imaninka da na sayyidina Abu Bakar daya yake to raka aujen su munafikai ma musulmai ne duk da sun ce idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to su sun kareta wannan ayar su ba sai da idan wato mafhumin kaulin su lazimin kaulihim shine wannan ayar ba daidai take ba inda su sun ce tunda munafikai suka ce nashhadu innaka la rasulullah shikenan an yadda didda Allah ya ce wallahi yashhadu innal munafiqina lakadibun su wannan ba shine a gaban su ba da kuma taifatu wa ba'dul mutasawwifa da wadansu yan sufaye masu sanya suf masu cewa abin nan shari'a tana da az-zahir tana da al-batin az-zahir na awam ne al-batin shine na khassa na al-khawaz wa khassatu al-khassa akwai shari'a akwai haqiqa wanda ya san shari'a bai san haqiqa ba sai ya zamanto fasiki wanda ya san haqiqa bai san shari'a ba sai ya zamanto zindiki dole a hada biyu waɗannan masu wannan wanda suka raba shari'a din zuwa biyu cewa akwai qishr akwai lub masu ruko da zahir sune masu ruko da qishr suka da suka da ma'arifa sune suka kai zuwa ga lub to su suna nuqila anhum an ruwaito daga wajen su ibahatul wad'i fi targhib wa tarhib cewa ya halatta ababin targhib wa tarhib wato kwadaitarwa da tsoratarwa kwadaitarwa kan aiki nagari da tsoratarwa kan kada ai aiki mummuna babu laifi a kirkiro ƙarya a dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan taimakon addini ne anasu zatan wa huwa khata'un min fa'ilihi wannan kaulin kuskure ne daga duk wanda yayi shi nasha'a an jahal ba wani abu ne ya kawo shi ba illa jahilci lianna at-targhib wa at-tarhib min jumlatil ahkami shar'iyya domin at-targhib wa at-tarhib kwadaitarwa da tsoratarwa suna daga cikin jumlar hukunce na shari'a domin at-targhib ta hanyar targhib idan wani abu yazo akwai targhib akan sa me zamu ce hukuncin sa a cikin al-akamu shar'iyya al-khamsa mustahab in tarhib yazo me zamu ce hukuncin sa makruh ko haram wanda targhib yazo ya zama to mustahab ko wajib saboda haka kaga kenan a targhib wa tarhib daga cikin hukunce na shari'a dan haka su tunda ko wanda daga cikin hukunce na shari'a duk wanda ya kirkiro ƙarya ya zama to kan cewa abin nan ya kirkira ma Allah ƙarya ya jingina masa abin da bai faɗa ba wattafaqu ala anna ta'ammud al-kadhib ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-kaba'ir malamai gabaki dai sun yi ittifaqi akan cewa ganganta ƙarya akan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al-kaba'ir manyan zunubai wa balaga abu muhammad al-juwayni abu muhammad al-juwayni imam al-haramain ya shi har ya wuce iyaka ma fa kaffara man ta'ammada al-kadhiba ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kayyama annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da ganganta wannan ya kafirta واتفقوا على تحريم رواية الموضوع هكذا لك معلم حديثي سن اتفاقي اكن حرمتي رواية حديث الموضوع بحالتك رويتو حديثي دا كسم موضوعي بني كشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تون هكا نمي يسا اكي كاوو سودا اسانيد اتشكين لتفن الضعفاء دا كما المجروحين دا ايرن سميذان الاعتدال مي يسا اكي كاوو سو illa maqrunan bi bayanihi sai dai yayin da kai riwayar kai bayani cewa wannan hadisin mawdu'i ne haka uslubin malaman hadisi yake amma idan ba haka ba bi halatta karwayto alhadith almawdu' kai shuru ba karwayto shi ka fada dan a san shi a guje shi a san cewa wannan ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ai aiki da shi ba dan haka ne malaman hadisi daga cikin anwa'ul musannafat fi ulumil hadith kutubul mawdu'at daga cikin nau'i na tasnifi a ilmin hadisi akwai malamai da suka kebance al-mawdu'at suka yi rubutu akan su suka tattara su dan a san su farkon wadanda suka fara yi sune wanda suka sanya su a cikin nasu tafan a cikin tafan rijal din su kamar ibnu adi a cikin al-kamil fi du'afa'ir rijal shi kawai baya kawo wani sai wanda aka sai wanda ya zama to ba karbabbe bane wajen malaman hadisi الوضعون الضعفاء المتركون المنكرون إرنسو سوني سكتش كالتاب الكامل تو كما كوا إن يكاو ترجمة سي يكاو مك إرن على مومن روايو ينسى نكريا إن وضعني سي يكاو مك حديثا سنوضع إذا كما وندي كما تروك ني منكر الحديث سي يكاو مك حديثا سإرن يدي كسكري أتكين رواية كوا إسنادي كوا أمتن داك التهفين يدي حديثي ينا دي حديثي ما سيوا to amma wani dan saboda jahilci sai ka ji in ya kawo hadisi rawahu ibnu adi yana ganin yayi ya kawo littafi wanda duniya ba taba jin sa ba rawahu ibnu adi fil kamil to a wajen malaman hadisi wannan alama ne kan cewa wannan hadisin rubabbe ne domin wannan littafin yayi shi dan ya tara hadisai na da hadisan da mutane da ba a yadda su ba suka rawaito ko dai hadisin ko dai mawdu'i ne ko dai mawdu'i ko kuma da'ifun jiddan ko da'if haka dalika ibnu hibban a cikin littafin sa al-majruhin shi ma sai ga mutun ya kawo yace rawahu ibnu hibban fil majruhin to daga baya aka samu shine ibnu al-jawzi shi kuma yazo ya tattara ya rubuta littafin al-mawdu'at nasa sannan al-jawzaqi shi ma yazo yayi al-abatil sannan kuma daga baya waɗansu da yawa daga wannan az-zahabi yayi talkhisin mawdu'at na ibnu al-jawzi waɗansu hadisan ya wuce iyaka wajen sa su wajen itlaqin wada akan su bayan ba mawdu'ai bane to ibnu az-zahabi ya bayyana su daga baya kuma al-imam as-suyuti yazo ya dauki wannan al-mawdu'at na ibnu al-jawzi da istidrakat inda az-zahabi yayi masa da kuma irin fawaid da ya samu na istidrakat inda ibn hajar yayi masa a cikin littafinsa na imla ya tattara littafin sa mashhuri wanda yake kusan shine ajma' kitab na al-mawdu'at al-la'ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a saboda haka waɗannan malamai da suka yi wannan nau'i na tasnifi ana yin sa ne dan a bayyana matsayin waɗannan hadisai ba wai dan ai riwaya da su dan ai aiki da su ba ba litta da yadda zaka je ka dauka kace bari a zo a sashi a cikin karatu ba a sashi a majalisi a ga yawa mutane ga a karanta shi dan dan ai aiki dan ai tarbiya a'a sai dai a sanar a bayyana ai riwayar sa dan a bayyana hukuncin sa wannan bittifa shi kaga Ibn Hajar gashi kuma yana daga cikin abin nan wanda ake dogaro da su wajen naqlin ittifaq in Ibn Hajar yace maka an yi ittifaq to shi ahli ne ya san wannan saboda fi'atul ibtila da yake da shi ya san maganganun malamai masu yawan gaske saboda haka idan da inda wani ya saba zai sani to amma yace shi a sanin sa an yi ittifaq me ye dalilin wannan ittifaq din mun san ijma ba hujja bane ai ijma hujja ne amma mado amma dole ijma din sai ya dogara sai zai zama tunya da madogara madogaran wannan ittifaq din shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini aw ahadul kadhibina haka riwayat ta zo bil lafdaini al kadhibaini aw al kadhibina akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadithin a muqaddimas sahih man haddatha anni Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya riwayar wani hadisi daga wajena yura annahu kadhib da ake zato cewa wannan hadisin kadhib ne yura ayu dhannu annahu kadhib cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibain to shi ma ɗaya daga cikin makaryatan biyu ne wato da shi wanda ya kirkiro hadisin da shi wanda ya ruwaito su ne makaryata biyu to kaga kenan wanda ya ruwaito riwayar hadisi mawdu ba tare da bayanin sa ba ya maida mutum daidai da wanda ya kirkiro hadisin wanda ko ya kirkiro hadisin mun ce an yi ittifaki akan cewa ya aikata kabira to shi ma wanda ya riwayar kenan kaga ya aikata kabira daga cikin kaba'ilud dunu wannan shine karshen mabhas akan alhadith almawdu sai kuma alqismu thani walqismu thani min aqsamil mardud kaso na biyu daga kashakashan alhadithul mardud hadisin da ake raddin sa aqsam nawa muka yi na alhadithul mardud kan qism ismi nawa muka yi muka ce alhadithul mardud asbabur radd guda goma ne ahsant guda goma ni jumlar nake so ba tafsil nake so ba bil abin nan bil ijmal a jumlace guda goma ne to mun yi na farko shine al-kadhib a kadhibur rawi na biyu kuma shine yanzu zamu karanta shi wa huwa ma yakunu bi sababi tuhmatir rawi bil kadhib shine saboda tuhumar ana tuhumar rawi da cewa ƙarya yayi me ye bambancin al-kadhib wa tuhmatu bil kadhib na'am na'am
tuhmatu bil kadhib shine wanda ya shahara a wajen yin ƙarya da a wajen dan waye amma bai yi
yana ƙarya ga mutane amma bai tabbata cewa ya taba Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba wannan muttaham ne bil kadhib na'am yana saba ma thiqat yana saba ma thiqat mujarradin saba ma thiqat anya at-tuhmatu bil kadhib ya fadi daya daidai ne dayan kuma fa na'am na'am ai rashin adalci shine wannan yana ƙarya a cikin hadisi mutumin da yake wa mutane ƙarya ai kaga babu adalci na'am ahsan ya ruwaito abin da yake sabanin alqawaid as-sabita fi shari'a tabbatattun usul na shari'a ya zamanto ya ruwaito abin da ya rusa su to wannan muttaham bil kadhib ya ruwaito da abinda za a ce ai ba yadda zai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to wannan muttaham shi ake ce ma al-muttaham bil kadhib in ya ruwaito shi kansa kamata yayi a ce wato abinda ya sa malaman hadisi suka shaddada akan wannan suka sanya shi ma aswa min al-munkar aswa wanda yake yawan galat shine cewa ya kamata ai ya gane cewa wannan hadisin da ya saba ma shari'a ai ya kamata ya tumci kansa in ya ruwaito wannan hadisin ya aka ya samu wannan riwaya kuma ya kasa tunda bai tumci kansa ba ya tabbata kan cewa shi ba abin yarda bane wajen riwaya zai ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya sani ba ma'anar tuhmatu bil kadhib kenan wannan yana da muhimmanci ku san waɗannan abin nan din guda biyu mun taɓa bayani a nan wajen wa huwa al matruk to wannan hadisin sa shi ake ce masa al matruk shi ake ce masa al matruk in ya ruwaito hadisi ba za a yi aiki da shi ba shi ma hadisin al wadda ya tabbata gare mu cewa bai halatta a riwaya ayi riwayar sa ba sai an bayyana matsayin sa to hadisin al muttaham bil kadhifa shi wannan bai halatta ayi riwaya ta hanyar dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bil lafzi sahih ace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ce wa yurwa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ruwaitowa ba tare da ka kawo sighatul jazm ba sannan kuma hadisin wanda yake na al matruk ba a kafa hujja da shi saboda shi ma yana daga cikin abinda janibin kuskure yayin rinjaye akai ya tabbata cewa ba daidai bane sannan na biyu baya karfafa wani hadisin yani la yu'tabaru la yuhtaju bihi wala yu'tabaru bihi eh al matruk la yuhtaju bihi wala yu'tabaru bihi ma'ana ba to ba za ka yi amfani da shi baka kafa hujja kai istinbatin wani hukunci ba kuma za ka yi amfani da shi baka karfafa wata riwayar kace ai an ruwaito wani hadisi da irin wannan ma'anar saboda haka a wannan da'ifi ne wannan ma da'ifi ne sai su karfafa juna a hadithul matruk baya zamantowa haka wadansu suna ce masa al-matruh ai bi ma'ana as-saqit kenan wa thalith al-munkar nau'i na uku al-qism ath-thalith القسم الثالث شيني مكا تشيمي فهش الغلط فهش غلطه هو المنكر شيني اكي تشيما الحديث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة ابس رأي واندي اكي بايا شرط تشيوا الحديث المنكر شيني حديث دا اكي قيد ديشي دا حالم مخالفة رواية واتو مخالفة الراوي الضعيف liman huwa awthaq minhu domin al-munkar yana da ta'arifi guda biyu wannan ta'arifi na farko shine cewar idan ar-rawi ad-da'if asalan bashi da karfi ko bashi da karfi da tashi riwayar hadisi sai saba ma wanda suka fi shi karfi kaga illa nawa kenan illa biyu ga rashin karfi ga saba ga abinan ga sabani to wannan shi ake cewa ga sabawa shine munkar wannan shine ra'ayin da yake huwal mashhur to amma wadansu suna da wani ta'arifi na munkar shine riwayat abinan a riwayatu man fahusha ghalatuhu tafarrudur rawi alladhi fahusha ghalatuhu rawi wanda yake yana da yawan kuskure da'if ne da'if ma ya raunin nasa yana da tsanani ya zamanto yayi tafarrudi ya ruwaito sunna ba wanda aka samu ba a same ta wajen kowa ba sai wajen sa to wannan shi ma hadisin ana ce masa munkar wannan an samu wannan itlaqin daga wajen irin su imam kamar al-imam at-tirmidhi a ƙarshen littafin sa al-jami' da ya magana akan ilal ya kawo hadisi yace wata ran suna zauna a majalisi tare da Imam Ahmad ibn Hanbal sai aka kawo hadisin Abi Huraira al-jum'atu ala man awahu al-mabitu ila ahlihi juma'a tana wajaba akan wanda zai zo juma'a ya koma ya zuwa ga iyalinsa a cikin kwana daya wato zai iya zuwa juma'a ya koma ya kwana a gida idan tsakaninka da masallaci zaka iya zuwa juma'a ka dawo ka kwana a gida to juma'a ta wajaba akan ka sai Imam Ahmad yake cewa istaghfirillah, nemi gafara Allah da kai hadisi da kai riwayar wannan hadisin, wai ruwaito wannan hadisin kajiba yawan an bi maji isnadin ba, amma yana jin matan din yayin inkarin sa, yace istaghfirillah saboda bai taba jin wannan riwayar ba. Sai aka kawo masa isnadi, sai gashi a ciki akwai wani rawi wanda ya ruwaito hadisin. Imam Ahmad yace wannan fulan munkarul hadith, Abdullah ibn Sa'id al-Maqburi yace hada munkarul hadith. To kaga wannan ya nuna cewa kenan hadisin irin waɗannan wanda yake mai yawan kuskure, mun kullun yana ruwaito abinda yake yawanci ruwayarsa kuskure ce, shine fahishul ghalat kenan. To in ya ruwaito sunnah da babu wanda ya taba ruwaito ta in ba shi ba, to bai halatta ma a ambace ta ba, bai halatta a kafa hujja da ita ba. To shine wannan shi ma yana daga cikin nau'i na munkar, alhadithul munkar, ya zamanto hadisin ba rawin ba amintacce bane, mai yawan kuskure ne, sannan kuma ya zamanto da ya tashi ruwaito sunnar ba wanda ya muwafaka da shi a cikin riwayarta. Domin abinda zaka kula shine cewa idan dai wannan hadisi ne, ta yaya za a yi a ce ya tsallake sahabbai baki ɗaya ba wanda ya san shi, ba wanda ya ruwaito shi sai kawai Abu Huraira? Aji zai iya yiwuwa akwai afradus sahaba, Abu Huraira shi kadai ya ruwaito shi, Abu Huraira yana da almajirai da yawa, ta yaya za a yi cikin almajiran Abu Huraira ba wanda ya ruwaito shi? Sai Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, kuma Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi fiqa sananne ne, ta yaya za a ce duk sauran waɗanda suka yi almajiran sun dauki ilimi daga wajensa ba wanda ya ruwaito wannan hadisin sai wani rubabban rawi wanda an san in ya tashi riwaya kuskure yake shine kadai zai wannan riwaya? To tana malaman hadisi sai suke ta haka suke hukunci, kaga abin su abune wanda yake abin nan abune ma'qul wabi abayyane yake qara'in ne wanda suke nuna cewa suna amfani da hukuncin hankalin su da basirar su. Saboda abinda za ka kula a wancan zamanin, ilimin hadisi shine ilimi da ake yawo domin tattara shi. Akwai daga cikin malaman hadisi da yake cewa hadisi guda daya in ban rubuta shi ba ta fuskoki daban-daban-daban-daban da asani, wato daban-daban-daban-daban, zan dauke shi wannan hadisin ba hadisi bane, ba zan yi riwayar sa ba. Idan ya zamanto kawai sai ta hanya ɗaya kawai na ji shi, ba zan yi riwayar sa ba. Kisa za ka ga wani lokaci, yasa za ka ringa ganin Imam al-Bukhari a cikin sahihi dinsa, in ya kawo maka hadisin Malik ya kawo maka daga riwayar Tirmidhi, in an jima kadan sai ya kawo maka shi daga riwayar abin nan al-Qanabi, in an jima can sai ya kawo maka shi daga riwayar wani Abdullahi, sai ya kawo maka shi daga riwayar wani, yana tafannun a cikin riwaya, dai nuna maka cewa hadisin nan guda ɗaya ne, amma sai da ya shiga harsan, wato sai da ya gudana a harshen malamai ɗai daban-daban a kowane tabaka na rayuwar al'umma, a tabakar sahabbai sananne ne, a tabakar tabi'ai. To in ma an samu tafarrur a wata tabaka, amma ya kamata ya zamanto yayin da ya zamanto a cikin asrul tabi'in fa man ba'dahum ya intisha, amma in ya zamanto cewa ba a san shi ba sai ta hanyar wani mutum guda daya wanda kuma bai shahara da neman ilimi ba, bai shahara da, ba a san shi da cewa ya shahara da neman ilimi da kiyaye ilimin ba, sai a tabbatar kan cewa wannan shi ake tuhuma da wannan riwaya. To shi yasa idan wanda yake yawan kuskure in ya kadaita da riwayar sunna ba a karbanta, amma idan a cikin tabaqat tabi'in ne, in a cikin tabaqat tabi'in ne in yayi tafarrud ko bai taba ba a san shi da kuskure ba, akan karba. Amma idan ya zamanto yayi baya can ko da baya yawan kuskure, in ya kaita da riwayar sunna ba a karba. Tabi'in da tabi'il atba, idan ya zamanto a cikin su mutum ya kadaita da riwaya ba a karba. Wannan shine mazhabar Imam Ahmad, kuma da yawa daga cikin malamai sun yi muwafaka da shi a wannan. Yanzu kaga Imam Ahmad hadisin istikhara duk da Bukhari ya ruwaito shi bai yadda da shi ba, saboda tafarrud illa ne, dan zai ci taya za a yi lokaci yana baya yayin da ilimi yake intishar, a ce wannan sunnah tana nan amma ba wanda zai ruwaito ta sai mutum daya. To ala ayyati hal, mu nan a wajen nan abinda muke shahidin mu a nan wajen al-munkar shine wanda yake mai fahishul ghalab, mai yawan kuskure, in ya kadaita da riwaya to hadisin shi ake ce masa al-munkar, yana daga cikin asbabut ta'an fil hadith. annakara ɗaya daga cikin asbabun nakara shine tafarrudur rawi alfahish alghalab tafarrudur rawi alfahish alghalab وكذا الرابع والخامس هكذا لك نهود ودنا بيار ضعيف جدا وانا دب ضعيف جدا
اي دوان شن ابونا تتبع دا تعبير لكي دوانا فسن ديني كل دوان شن اتشو ما الضعف دي سابع وفتا
اي
وانا ما ايشو ما يسابع
دي سابع با شي تفرد نيكوي اشي وان شن يا روي تو حديثي كما يسابع ما وان دي فيشي ka gani sun yi musharaka wajen riwayar hadisin amma shi sai ya saba musu ya faɗa sabanin abin da su suka faɗa shi ko wannan su sauran ba su san hadisin ba ba su san shi ba kamar wannan aljum'atu ala man awahul mabitu ila ahlihi ba wanda ya taba rawaito wannan hadisin sai Abdullahi ibn Sa'id al-Maqburi su dis ba su ce maka ga hukuncin wane ne zai je yanzu me yasa malamai suke sabani kan sha'anin wane ne wajen juma'a ta wajaba akan sa waɗansu aka ce wanda yake tsakaninsa da masallaci tafiyar mul uku ko waɗansu suka ce wanda yake idan dai ya zamanto a cikin alƙaryar yake kaga saboda rashin sunna shi yasa suka yi sabani to sai kawai wani yazo yace duk zan muku maganin rigimar ga hadisi kaga hadisi ya tabbata an yi maganin rigimar to sai suka yi inkari saboda ba wanda ya taba rawaito wannan hadisin sai Abdullahi ibn Sa'id al-Maqburi ina su Malik suke ina su Muhammad ina su Layth wanda aka san su da Sa'id al-Maqburi ina suke duk basu waito wannan hadisin ba sai wani Abdullahi ibn Sa'id ka gane saboda haka shi babu mukhalafa tafarrud ne kawai shi ko wancan akwai tafar akwai da'af akwai mukhalafa wannan kuma akwai da'af da tafarrud
a gano wannan
na'am
dama wannan
a ai duk ɗaya ne matsayin su
a matsayin da
wada a duk ɗaya ne duk munkar ne
na'am
duk munkar ne amma shinan al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa a waje fi ra'ayi man la yashtariqu fi munkar al-mukhalafa wani baya ganin wato sabanin na istilani wani baya kiransa munkar sai ya kira shi da'ifun jiddan amma duk dai hukuncin ɗaya ne la yajuzu al-ihtijaj bihi sahih cewa wanda yake tare da mukhalafa ya fi tsanani da'af ɗinsa ya fi tsanani amma dukkanin su in dai aka riga aka samu nakara ai wannan riwayar wujuduha wa adamuha sawa ba za a ittijaji ita ba ba za a ittibari da ita ba na'am kuma sannan wannan alhadithul matruk da alhadithul munkar din da muka karanta dukkanin su hukuncin su daya duk matsayin su daya ne da'ifun jiddan dukkan su matsayin su da'ifun jiddan wa kadhalika ar-rabi' wal khamis shine man kathurat ghaflatuhu aw dhahara fisquhu yani faman fahusha ghalatuhu shine athalith kenan wanda wato galadin sa kuskuren sa ya baci yayi yawa kusan dukkan hadisi dukkan riwaya in bai kuskure a isnadi ba zai kuskure a matani aw kathurat ghaflatuhu ko kuma gafalar sa rafkan wansa tayi yawa ya zama to mughaffal kun san misalin sa shine kamar yanda Humaidi yake fada yace abinda ake nufi da man kathurat ghaflatuhu shine wanda zai ruwaito hadisi sai in ya ruwaito hadisi da isnadin sa yace haddathani malik an ibni shihab an anas ibni malik sai yace masa la haddathaka malik an urwa an anas sai yace eh haddathani malik an urwa an anas daidan nasa bai san yaya daidai ba kuskuren nasa bai san yaya kuskuren ba to wannan shine man kasuwar ghaflatuhu mughaffal yayi daidai bai san yayi daidai ba yayi kuskure bai san yayi kuskuren ba an fahimta to wannan shi ake kira kasurat man kasurat ghaflatuhu haka Humaidi yace al-mughaffal alladhi kasura ghaflatuhu alladhi kasurat ghaflatuhu huwa alladhi yuhaddithu an-nas fayuqalu lahu على خلاف ما حدثهم فيحدثهم بخلاف ما حدثهم اولا ثم يرجعون الى القول الاول فيرجع معه تو wannan shine wanda yake shi ma in yaro to hadisi wanda yake rawi haka ne in yaro to hadisi wannan hadisin sa munkar ne shi ma da'ifun jiddan ba la yajuzu al-ihtijaju bihi wa la yajuzu al-i'tibaru bihi na'am fa hu shaghalatuhu yana yawan kuskure a riwaya amma wannan kuwa mughaffal ne bashi da fitna yani bashi da fitna bashi da kaifin hankali da zai gane cewa wannan daidai ne ko wannan ba daidai bane ka gane dai wannan misalin da Humaidi ya kawo ina zai gane wannan mutum ka ya, an kawo masa a cikin littafin sa an ce ga yanda yake yace a ai ba ka rubuta ba daidai bane saboda rashin aminci da kansa shi ya san kan cewa fa bai iya ba da aka ce masa ba daidai bane bashi da tabbas cewa ba din me hujja ba zai ce ma me hujjar ka ba daidai bane ga me yasa ba daidai bane shi bai san ma bai ma riskin da ma zai gane a ce masa ba daidai din bane kawai ya yarda ba daidai bane
koda
daidai ne
wannan nabiyin fa
shi nabiyin kuskure yake kullun in dai yayi riwaya zai kuskure shi ko wannan in yayi riwaya yana nan abinan salamun salamun zai dauki zafi ya ta riwaya sai ya ce masa kai riwaya ka ta farko ba daidai bace ba daidai bane ko to me daidai dan sai a ga masa sai ya gyara shi bai san ma ba daidai yake ba in ma yayi daidai bai san daidai yake yi ba kaga akwai bambanci shi wannan wato daƙiƙi ne nabiyin bai san sha'anin riwayar ba ko kaɗan yaje ya shiga ciki to wannan wanda yake haka in ya ruwaito hadisi bashi da fitna bashi da tambihi bashi da wato abin nan a wartsakar hankali wato bashi da yaqaba in ba ruɗe bake ruɗaɗɗe ai ruɗaɗɗe wannan wanda yake zai iya zuwa ya sami ruɗu zai iya zuwa ya sami mutum saboda girman shekaru ko makamancin wannan a'a wannan shi aslan wato ana yin riwayar hadisin yana can yana kama ta sha'awar waje saboda haka bai san ma abin da aka faɗa ba saboda haka in ma an zo an ce masa abin da ya faɗa daidai ne bai san cewa daidai din bane in an ce masa ba daidai bane in ai wata kira zai ce a'a daidai ne dan naji lokacin da malamin ya faɗa lokacin da malamin yake faɗan wannan abin hankalin sa yana can waje ka gane wannan shine kathirul ghafla aw zahara fisquhu ko kuma fasikancin sa ya bayyana fasiki ya zaman tukan cewa ya bayyana cewa fasiki ne yana tozarta ibada yana tozarta da'ar Allah to wanda ya zaman to fasikancin sa ya bayyana kaga ba amintacce ne a cikin addinin sa ba Allah kuma ya ce wajen shahide mimman tarzauna minash shuhada wanda kuka yadda da su daga cikin shahidi daga cikin masu shaida to wanda yake fasiki bai zaman to wanda ake yarda da shi ba a cikin masu shaida fa hadithuhu munkar to duk waɗannan hadisan su ake ce masa al munkar ismu maf'ul min ankara ankara na wato abin nan kai inkarin abu kace ba daidai bane ba haka bane kace ba haka bane ma'anar sa ai ziddu sawab fal hadithul munkar huwa al hadithul khata hadisin sa kuskure ne ba daidai bane to asbabun nakara suna da yawa zai iya zaman cewa ai kuskure ne saboda cewa aslan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ya kirkiro ya zo ya faɗa ko kuma an faɗa amma sai ya zo ya sanya shi ya sanya masa wani isnadi ba nasa isnadin ba duk wani ya daga cikin anwa'un nakara na'am wannan dai wani suna ne na da'ifun jiddin na munkar din amma al munkar shine istilahul mutaqaddimi mutaqaddimi ba ka tsaya cewa hadha hadithun da'ifun jiddan ba al mutaakhir wanda su zo daga baya su suka samu sa suna din amma munkar da matruk da matruh dukkan su suna daga cikin aqsam din al hadith da'ifun wanda ake ce masa da'ifun jiddan wato wanda raunin sa ya isa matuka da ba zai iya yuwa a kayan masa da koma da ba ba zai iya sa ba za ka iya har hada shi da waɗansu asani dan ka tayar da shi har ya zamanto za a iya kafa hujja da shi ba yuqabiluhu al-ma'ruf amma wajen wannan yuqabiluhu al-ma'ruf wajen munkar da yake nan muhalafa idan aka samu hadisi wanda ya ruwaito shi da'if ne kuma ya saba ma riwayar thiqat to nasa hadisin na da'if din da ya saba shine munkar hadisin al-thiqat din wanda shine tabbataccen wanda wancan ya saba musu to na thiqat din shine ma'ruf نعم
لو وجد الثالث لو كما أنت وجد الثالث
إيه دب منكر لي دك ننسو منكر لي ونيني الرابع ونيني الثالث ونيني الثالث من فه شغلته والرابع من كثرت غفلته والخامس من ظهر فسقه لف ونشرني ايه نعم شي ساتو wannan kamata a ce abinda muke tarkizi wajen fakkun wa'annan rumutsin na littafin to amma lokaci zo zamu bukaci dan mu dan shiga cikin sharhi din da katratul amthila amma irin wannan tambayar ita ya kamata dan idan ya zama to kan cewa mutun ya fahimci littafin sosai zai iya karantar da wani domin irin wa'annan littafai suna da suna uslub ilmi ba uslubin su ba uslubin da ake karanta labarai bane ko rubutun jarida ko majalla yani uslub ne ilmi da kowace kalma idan aka kawo ta kuma ana kokarin a takura ibara kowace kalma aka kawo ta tana da nauyin ta tana da matsayin ta an fahimci wannan din ko na'am na'am eh na'am bid abinna bidul ma'ruf ضد الصواب الخطا كينا هو الخطا ضد الصواب والنفا من كذب علي بمن كذب علي با من حدث عني ايه حدث فهو احد الكاذبين haka riwayar take ba kadhabin bane fa huwa ahadul kadhibain haka yake a cikin sahih muslim ku koma ku muraja a cikin ku koma cikin muqaddimar sahih muslim ku samu inda wannan hadisin yake wannan hadisin man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib eh a cikin muslim a muqaddimar sa ku bibi muqaddimar sai ku rubuta wannan akhrajahu muslim min hadithi fulan min hadithi abi huraira najin ku rubuta al juz'u was safha wannan shine aikin ku wajibul manzil hada basit kuna bina tafsihin wajibi wajib har wajen guda biyu insha Allah za a yi tafsihi din sannan a kawo na'am 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 sai to ni sai nake so ka ga mun bambanci tsakanin wannan munkar da wanda muka wuce ahsan wancan munkar din da muka wuce shine abin nan an aka samu at-tafarrud idan aka samu al-mukhalafa fa ma adda'af ma adda'af wannan mukhalafa za ta zama to hadisin ta munkar وما ثقة الرابين وما ثقة الراوي تزمن تو رواية تزمن تو شاب هكذا ممكن تو المنكر ينادي تعريف هم قدامي وانشم منكرني وانا ما منكرني دك ننص منكرني دم مم أنا منكر خطا وانشم ابن ديتا يزمن تو خطا تبو دشي وان دي رواية تو باين كثن شيء وصل ضعيفني كم يا صاحب أما وان دسكتيش ثقة taya za a yi wanda sun fi shi hadda kuma sun fi shi yawa bayan shi ko ba shi da hadda yana da rauni yana yawan kuskure ya saba musu sannan a ce nasa shine daidai nasa kuma shine kuskure yayi mukhalafa amma a nan wajen kuwa abinda yasa aka ce kaga a can wajen mun yi hukunci da cewa shine yake kuskure ko wa huwa ghalib shine ghalibul dhann adh-dhannur rajih shine yake kuskure domin in kace ba shine yake kuskure ba kace a fiqar su suke kuskure shi ko anan wajen mutune wanda yake bisa al'ada sai ya saba kuskure yake ruwaitowa ya saba kuskure ko kuma bai san abin da yake ba ilimin hadisi bai san inda aka sa gaba ba ko kuma addinin sa ba amintacce bane sai je ruwaito abin da ba wanda ya taba ruwaitowa sai shi ba wanda ya taba ruwaitowa sai shi sai kai dinda wannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa haka a kai kake ka kiyasta cikin irin labari sai kanka ka auna aiwai wato abin da yasa kenan wato in ka koma ka san menene usul din da malaman hadisi suka gina hukuncin su sai ka gane abin nan zaurancen maganar su abin da suka kira shi munkar kenan domin wannan tabbas kuskure ne shi ta zaka ji suna cewa ma balu hadal hadith la yarwihi min bayni ashabi fulan illa fulan ai sai za a yi wannan hadisin a ce duk cikin almajiran wani ba wanda ya roto sai wani kuma wannan wannan ba san shi da ba san shi da kiyaye ilimi ba a ce kuma shi kadai kawai zai roto wannan sunna ina wani yake ka gane wannan shine tsarikar tunanin su kuma tsarika ce salima mustaqima abin nan maqula
na malam wannan ban kasara da
gaflatu man kasurat gaflatu
koda lokacin da ake roto hankalin sai ya roto to daga baya sai aka san cewa da abin da kuma ya fara daidai ne zai amfani da abin da ya fara
ayo ai ya riga wannan wasf lazim ne fa lahu mughaffal ne saboda ka hatta abin da ya ruwaito daidai din ba za a yi itibari da shi ba sai mu kyale shi mu je mu samu wani rawi daban ka gane tunda ya tabbata cewa mughaffal ne ba shi da aminci a cikin riwayar sa ba za a amince masa ba tunda shi aslan ta yiwu ya zamanto akwai halin da za a iya karba idan ya zamanto aka tabbatar kan cewa kitabuhu sahih to amma shi kansa bai san kitabuhu sahih din ba ma masu riwaya wanda tunda riwayar ai ba wai kawai za a ji a tsinci littafin bane wijada kenan za a yi riwayar littafin daga wajensa ne don aka tashi riwayar littafin daga wajensa hatta abin da yake sahih din ne ma shakka yake akan inganci akan cewa sahihi ne saboda haka shi wanda yake haka ba la tajuzu riwaya anhu ba a riwayar hadisi wato malaman hadisi irin wannan rawi ba sa zuwa su je su riwayar hadisi daga wajensa sai dan kawai su san hadisin su san cewa ya ruwaito wannan hadisin don koda wani zai zo ya kawo musu shi da wani isnadi babu shi a ciki akan cewa isnadi ne mustaqimi tabbatacce sun san cewa ƙarya yake hadisi ne da aka san shi da wani wannan mughaffal din amma idan hadisin waɗansu sun riga sun ruwaito shi ai da mata haka ake gane cewa ba zai tasiri ba idan da kamar a ce wato riwayoyin sa littafin sa riwayar da yake tayi muwafaka da riwayar din as-siqat to a lokacin nan aka duba wannan sai a ce to wannan duk da an san shi da sifar ghafla to amma kitabuhu sahih kitabuhu sahih saboda an ga yayi imani ya isa matuƙa wajen muwafaka da amintattun masu riwaya ba ma za a rinka wannan sai ya zamanto idan yayi riwaya idan min kitabihi idan daga littafin sai da sai a karba yawanci dole zaka samu ta karina in ma ya zamanto cewa akwai wani daga cikin ruwaya da in ka ga yayi daidai da sauran fiqa to riwaya ta zo ta hannun wani ne wanda yake ya san shi tun ya san shi ko kuma yayi riwaya da littafin sa amma galiban irin waɗannan wanda suke man fahusha galatuhu ne amma wanda yake mughaffal da ya ka samu wanda in dai malaman hadisi sun tsaya da kan cewa mughaffal ne ana samun wata hala da za a turbi riwayar sa yawanci masu kuskure ne shine ake samu kan cewa akwai waɗansu halaye da riwayar za ta zamanto mustaqima na'am to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu alaihi wa sallam wa baraka